sashen Hausa na muryar Amurka ke magana. Masauraro assalamu alaikum. Barkanku da wannan yammaci na yau Juma'a ta farko, 5 ga watan Yuni shekara ta 2020. Inda agogo mu a nan gundumar Colombia ke cewa karfe 11 na safe. Yusuf Aliyu Harande tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aikin muke gabatar muku da shirin. Kamun ku ji abinda muke tafa da su, bari mu fara da kanin labarai.
Babtukan neman adalci ga George Floyd, bakar fatan Amurka da 'yan sanda suka kashe shi a Minneapolis ta ci gaba a fadin Amurka da yammacin jiya a Lamas, inda aka samu 'yan tarzoma a cikin zanga-zangar. Dan majalisar dokokin Amurka bai daya sun yi Allah wadai a fili akan amfani da karfi da 'yan sanda suka yi wanda ya sanadiyar mutuwar Floyd. Da alamar manyan tallafin da ake baiwa kamfanonin jiragen sama domin farfado da su bai isa ba, inda manyan kamfanin jiragen saman ke shirin rage ma'aikata.
Kanin labaran da muke tafa da su kenan, sai a gyara zama. Bayan labaran duniya, muna dauke da rahoto akan matsalar fyaɗe da kananan yara da mata marasa galihu, wanda majalisar ƙasa ke shirin kawo gyara. Haka zalika, muna tafa da rahoto akan mummunan halin rashin tsaro da ke addabar talakawa a Najeriya. Bayan duk waɗannan, muna tafe da shirin duniyar Amurka, wanda Mahmud Lalo zai gabatar mana. Amma dukkan mun ji waɗannan, sai mun fara da jin halin da duniyar ta wuni. Baba gare ka.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Babtukan neman adalci ga George Floyd, bakar fatan Amurka da 'yan sanda suka kashe shi a Minneapolis ta ci gaba a fadin Amurka da yammacin jiya Alhamis, inda aka samu 'yan tarzoma a cikin zanga-zangar ba kamar kwanakin baya ba. An gudanar da galibin zanga-zangar ne cikin lumana da yammacin jiya Alhamis, ciki har da birnin New York, inda masu zanga-zangar kisan Floyd suka zarce dokar hana fita ta karfe 8 da yamma. An yi bukin tunawa da George Floyd da safiyar jiya Alhamis a matsayinsa na jajircaccen uba kuma mai kula da iyali a cikin taruka da dama da aka yi, inda ɗan rajin kare haƙƙin bil'adama na Reverend Al Sharpton ya ja hankalin Amurkawa game da kisan da farin fata ɗan sandan nan ya yi wa Floyd lokacin da ya ɗora ƙorinsa akan wuyan Floyd, yana cewa baya iya huci. Reverend Al Sharpton ya ce abin da ya faru akan Floyd ya saba faruwa a cikin ƙasar a fannonin ilimi da kiwon lafiya da fannoni da dama na rayuwar Amurkawa. Lokaci ya yi da ya kamata mu tashi tsaye da sudan George, mu ce a ɗauki ƙauri akan wuyarmu. Ana tuhuman ɗan sandan nan da ya danne wuyan Floyd da kwaurinsa da laifin kisa a matsayi na biyu. Kana sauran 'yan sanda uku da suke tare da shi kuma za su fuskanci tuhumar haɗin baki da kuma kisa. A hali da ake ciki kuma, yayin da ake bukin tunawa da George Floyd a Minneapolis, 'yan majalisar dokokin Amurka bai daya sun yi Allah wadai a fili akan karfi da 'yan sandan suka yi amfani da shi wanda ya sanadiyar mutuwar Floyd. A Washington, 'yan majalisar dattawa na Democrats sun yi kawancin minti 8:46 domin nuna adadin lokaci da Floyd ya yi yana jin radadi karkashin kwaure ɗan sandan nan Derek Chauvin. Dan majalisar jihar New Jersey Cory Booker ya faɗa yayin tunawa da magayin, ba mun haɗu ne domin tunawa da mummunan mutuwar Floyd kaɗai ba, amma kuma za mu karrama rayuwarsa ne. Wani kusa a jam'iyyar Republican kuma shugaban masu linjayi a majalisar dattawa Mitch McConnell shi ma ya yi Allah wadai da wannan mutuwar da Floyd ya yi ta mummunar hanya. Bangarorin biyu na Democrat da Republican suna ci gaba da matsin lamba akan ɗaukar matakan maido da kwanciyar hankali a ƙasar. Ma'aikatar 'yan sandan Australia za ta kafa shingaye a yau Juma'a domin hana masu ziyara da za su je shahararrun filayen wasan dusan kankara a ƙasar Australia saboda tsoron COVID-19. Mazauna unguwannin da ke kusa da gandun taro na ƙasa na Kuzi Osko, mai tazaran kimanin kilomita 500 daga birnin Sydney ta kudu, sun faɗa cewar ba za su iya cunkoson jama'a masu yawon bude ido ba saboda batun coronavirus. Galibi idan aka samu ƙarshen mako mai tsawo a lokacin shigowar kakar hunturu, ana samun dubban masu zuwa hutu suna kai ziyara a gandun taron ƙasar na Kuzi Osko mai yawan tsaunuka. Ana ci gaba da rufe wuraren wasanni guda uku da suka hada da Perisha da Charlotte Pass da kuma Treadbow a cikin wannan dokar hana zirga-zirga sakamakon barkewar annobar COVID-19. Hukumomin da ke kula da gandun za su shafa ma idan aka samu barkewar coronavirus da kuma hana masu ziyara isa wurin. An jinkirta lokacin fara wasan dusan kankara a hukumance a jihar New South Wales har zuwa ranar 22 ga watan Yuni. Australia tana da mutum 7,240 da aka tabbatar suna dauke da COVID-19. Galibi waɗanda suka kamu sun walke, amma kuma akwai wasu 120 da suka mutu sanadiyar cutar.
Yanzu bari mu fara da rahotonmu na farko. Ana iya tunawa tun a farkon zafafar wannan annobar ta COVID-19. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira da mahukunta su maida hankali akan yadda suke kafa dokokin zama a cikin gidaje, wanda hakan ya killace mutane waje ɗaya da jawo hankalin irin illoli da hakan kan iya haifarwa, musamman ga ƙananan yara da mata marasa galihu, kai har ma da ƙananan yara maza, don gujewa yi musu fyaɗe daga wasu manya. A yau dai wannan matsala ta kai mataki na la haula wala quwwata. Muryar Amurka ta yi bincike na musamman a kan matsalar a wannan rahoto da Halima Abdulra'uf ta haɗa mana.
Jesus na rai da kuma kashe-kashen yara bayan an bata su ya zama wani bala'i ne. Dama ana yi yanzu kuma da COVID-19 dinnan abin ta karu, hankalin kowa ya tashi. Ina ne muna kokari muna waye da kan jama'a a tabbata duk wanda aka kama zai face hukuma. Mata a kula a sa ido akan ya'yan mu mata, kuma muna kira da babban murya a samu mobile court idan an samu irin wannan case nan da nan an kada shi.
Ministar ayyukan da suka shafi mata kenan Pauline Talon da bayani kan matakin da ya kamata a dauka na yaki da matsalar fyaɗe a Najeriya. Duk da kiraye-kirayen da masu fafutukar kare yara ke yi saboda matsalolin fyaɗe na baya-bayan nan, lamarin dai na karuwa inda ake zargin wani dan shekara 25 da yi wa wata dattijuwa mai shekara 70 fyaɗe a jihar Ogun, batun da ya jawo muhawara a majalisar tarayyar Najeriya. Dan majalisar wakilai Dr. Shehu Wamban Koko, mai wakiltar mazabar koko na jihar Kebbi a tarayyar Najeriya, ya bayyana cewa
an yi awa hudu ana tattaunawa abin har zafi a cikin zauren majalisa saboda kudurin da Honorable Ruth Me a jihar Lagos ya kawo a majalisa akan abubuwan da suke faruwa a kasan na fyaɗe da kuma rashin bincike da ƴan sanda suke yi saboda a tabbatar da wanda suke faɗin ma'aikata wani lokaci ya kaje kotu akan watar da abu. Ana jin hankalin Inspector General of Police na ƙasa da ya gaugawa ya buɗe ofisoshin ƴan sanda na ƙasa kuma a sa mata ƴan sanda su shugabanci wannan sashi na bincike akan fyaɗe. Akwai wanda ya kawo kudirin cewa duk wanda aka kama ya yi fyaɗe akan yariya yar shekara 3 ko shekara 4 a dandake shi. Iyayen mata suna jin kunya su je su kai ƙara wurin ƴan sanda su ce an yi wa wancan fyaɗe ko ai wani dalili, kuma za a ce wannan yariya idan aka tona mata asiri ba ta samu miji ba.
A wani bangare kuwa gwamna mai Malabu ne na jihar Yobe cewa
ya yi maganganun gilin na fyaɗe da sauransu, wannan abin da ya shafi duniya ne baki ɗaya, dole al'umma su tashi su farga, kowa da ya zama da ruwansa a cikin wannan al'amari a kare mutunci mata, kare mutuncin yaya mata, su ga cewar ba a yi watsi da su ba, a ga cewa umumi kuma a yi dokoki da zai kare martaba na yaya mata da sauransu.
Maryam wata 'yar shekara 4 kenan wanda ake zargin malamin makarantarta ya yi mata fyaɗe. Mahaifiyar yarinya 'yar shekara 4 da aka yi wa fyaɗe kenan tana cikin damuwa. A ranar Alhamis ne dai 'yan majalisar wakilan Najeriya suka yi watsi da kudirin neman a daddake duk wanda ya yi wa yarinya karama fyaɗe, inda wasu 'yan majalisa suka amince a koma yin amfani da gundarin dokar ɗaurin rai da rai. Da ƙarshe dai Sheikh Nasir Falaki ya yi bani akan hukuncin da addinin Islama ya tanadar ga duk wanda ya aikata fyaɗe da haka.
Shi fyaɗe babban abin bakin ciki ne wanda addinin Musulunci ya hana. Dan mutum ya kasance ya taɓa yin aure, to an tabbatar da hukuncin da yake kansa shine za a raba shi da rayuwarsa. Wanda ko ba su taɓa yin aure ba, hukuncin da addini ya bada shine za a yi musu bulala, shine na je kaka gyara halinka.
Halima Abdulra'uf, Murya Amurka daga Abuja, Najeriya.
To Ubangiji Allah ya kyauta. Masu sauraro kada dai ku manta kuna iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata ko kuma bibiyar mu ta kafafen sadarwar yanar gizo, wato Facebook, Twitter da Instagram, ko kuma shafinmu na voahausa.com. Yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu.
da alaman manyan tallafi da ake baiwa kamfanonin jiragen sama domin falfado da su bai isa ba. Manyan kamfanonin suna shirin rage yawan ma'aikata a wannan lokaci da suke fama su jure wa matsalar rashin tafiyar jiragen saman, lamarin da ya hana masana'antar jiragen saman ci gaba fiye da lokacin coronavirus bata bayyana ba, kana jefa tattalin arzikin duniya cikin rudani. Kamfanin jiragen saman American Airlines da kuma United Airlines sun rage yawan ma'aikatansu ta kashi 30 cikin 100. Shima Delta zai sa wasu ma'aikata su ritaya da wuri da kuma sayan hannaye jari a wani mataki na rage yawan ma'aikata. A ƴan watanni da suka wuce ba mu yi mafarkin cewa Delta zai koma ƙarami ba, amma yanzu shine hali da muka tsinci kanmu a ciki, inji shugaban kamfanin Delta Ed Bastian a wani jawabi da ya aike wa ma'aikatarsa. Wannan matakan ba abin mamaki ba ne, inji wani masanin sha'anin sufuri Cliff Wiston na cibiyar nazarin Brookings. Ya ce musanda cewa ayyukan kamfanonin jiragen saman shine amfani da kudadensu ta yadda ya kamata. Lallai jiragen ba su aiki zuwa inda suka saba kaiwa, kana ayyukansu ya ragu ainun, a don haka ba su da buƙatar ma'aikata masu yawa, a cewar Wiston. Yayin da aka fara tsage dokokin hana zirga-zirga ta dakile annobar, masana sun ce farfadowar kamfanonin jiragen saman zai dogara ne akan dalilai da dama, musamman amincewar fasinjoji su shiga jiragen. A ƙarshe, masu zanga-zanga a Mexico sun yi arangama da 'yan sanda da yammacin jiya Alhamis akan mutuwar wani mutum mai shekaru 30 a duniya, sa'o'i kalilan bayan 'yan sanda sun kama shi bisa laifin shiga cikin jama'a ba tare da abin rufe huska ba. Hoton bidiyon ya nuna masu zanga-zanga a birnin Guadalajara suna kutsawa a cikin kofar fadar gwamnati yayin da wasu ke cinnawa motocin 'yan sanda wuta. 'Yan sanda sun yi amfani da barkonun tsohuwa da kulake domin tare masu zanga-zangar. Bidiyon da ya fito a ranar Laraba 4 ga watan Mayu, an ga 'yan sandan sun kama Giovanni Lopez, kana suna takura shi ya shiga motar 'yan sandan yayin da masu wucewa ke ba sa kuri su sake shi. Zanga-zangar kingirin ayyukan 'yan sanda a Mexico ta biyo bayan wata zanga-zangar mako guda ne da ake gudanarwa a faɗin Amurka akan kisar da 'yan sanda suka yi wa George Floyd a birnin Minneapolis a jihar Minnesota.
Labaran duniya kenan kuka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Daga labaran duniya sai mu je ga rahotanninmu na gaba. Daga batun da ya fi cima al'umma tuwo a ƙwarya na fyaɗe sai na tsaro, wanda illolin da matsalolin rashin tsaro suka haifar a arewacin Najeriya matsaloli ne masu buƙatar kulawar gaggawa. Domin magance mawuyacin halin rayuwa da kunci da jama'a suka tsinci kansu a ciki, haka ma magance su zai taimaka wajen kare al'umma daga fadawa cikin wani mummunan hali na gaba. Daga Sokoto, wakilinmu Muhammad Nasir ya duba muna yanayin da al'umma da suka fada cikin wannan halin suka tsinci kansu a arewacin Najeriya.
A 'yan watannin da suka gabata a jihohin arewacin Najeriya sun fuskanci tashi-tashi hankula sanadiyar ayyukan ta'addanci, kama daga hare-haren 'yan ta'adda, satar mutane domin neman kuɗin fansa, faɗan ƙabilanci, satar shanu da dai makamantansu. Matsalolin da waɗannan ayyuka suka haifar suna da wayar magani bisa ga la'akari da yawan hasarorin da aka tafka. Misali, a nan jihar Sokoto da ke cikin yankin arewa maso yamma, ƙananan hukumomi guda 8 da ke gabashin Sokoto gadinsu sun fuskanci wannan matsalar. Alhaji Aliyu Sakarafin ɗan ta Sokko ya ce a gundumar sa kaɗai 'yan bindiga sun hallaka mutane sama da 200.
Halin da ake ciki yanzu dai gabashin Sokoto, ƙaramar hukumar mulki ta Gwarayo da Raba, kun ya lalace don bisa ga tsakani da Allah, yanzu wanda bai da abincin da zai ci gobe cikin wannan yanki shi a da yawa kai ƙari da ƙarau, duk da itacen da mun ka dogara gare su mutanen mu suna taya suna saro itace, sai da an ka samu su na sanke gare su barayi sun ka hana mu shiga daji don mu samu itacen, babu abinci kuma noma ya lalace. Galama uku ga su na noma, dukkan da agaran guda 17 ban san ƙauye guda da aka sa uku na noma ba. Halin da ake ciki, ina da mayi yanzu 500 ƙanana wanda ba su da za su ci abinci ba, ina da zaurata 300 wanda ba ta san mijin da za ta armi ba, to shin wani hali na za a bari mutane su?
Ishaqa Dangaladima shine hakimin ƙauyen Tsamaye a ƙaramar hukumar mulkin Sabon Birni, ya ce hare-haren 'yan ta'adda sun bar jama'ar yankin sa a cikin ƙunci.
Waɗanga manya kusan da an hakashe ku wani ya bayan jikoki ma suna da tattaba kunnai, kamar shi Alhaji Ammani da Alhaji Ali, kowane yana da tattaba kunnai baya gare shi, ba ma jikoki ba, kuma an ka zo an kashe shi. Kamar shi Alhaji Ammani yana da ya kai kusan 30 sun koma marayu. ne Allah da yake kula da su. Hakanan
sai dai gwamnatin jiha ta ce za ta taimaka ma wanda abin ya shafa. Akan haka ne tasa aka je aka yi kiyasi a makon da ya gabata na hasarar da aka samu. Alhaji Zubairu Magaji Albadau shine mai ba gwamnati shawara na musamman na hukumar da agajin gaugawa.
Insha Allah ina tabbata saman mutanen da annan wannan local government ta Sabon Birni duk inda abun ga ya faru insha Allah gwamnati zai taimaka.
A yankin arewa ta tsakiya jihar Niger na daga cikin jihohin da suka fuskanci wannan tashi-tashi hankula sanadiyar ayyukan yan ta'adda. Jibril Abdullahi Alawa shine tafira Alawa a yankin Shiroro kuma yana daya daga cikin jama'ar da suka dadani zafin ayyukan ta'addancin.
Abin da ya fi taba ni sosai ka ga na farko sarkin Alawa da suka kashe ana gobe sallah wanda shi yana matsayin mahaifi ne a wurina. A gaskiya wannan bala'in ya samu cikin halin ha'ula'i sosai. Balle yanzu nan da damina ta kawo da mutanen mu babu dama mu je gona a je ayi noma. Yanzu gaba daya mafi akasari mutanen mu a ce suna nan duka a IDP kowa an tattaru a primary school ana dauka abinci ana ciyar da mu da shi ai kokasan al'amarin ya zama yanda ya zama.
Har wayo a yankin arewa ta gabas rahotanni sun nuna cewa an samu wadannan matsalolin a jihohin Taraba, Adamawa, Borno da Yobe kuma wadannan ayyukan suka shafa har yanzu suna ci gaba da share dadi akan wadannan matsalolin. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto, Nigeria.
To Allah ya sa wannan ya kai ga kunnan mahukunta. Bai ga batun tsaro sai na lafiya wanda tun bayan sassauta dokar takaita zirga-zirga a Nigeria. Mahukunta ke shata wasu ka'idoji yadda jama'a za su ci gaba da gudanar da al'amuransu. Hassan Maina Kaina ya nazarci wannan sharuɗin.
Biyo bayan sassauta dokar kulle da kuma bude wuraren ibadu a nan babban birnin tarayya Abuja, mahukuntan birnin sun gindaya wasu jerin ka'idoji da sharuɗoɗi da dole sai an cika su kafin a bubbude waɗannan wuraren ibadu, kamar samar da ruwan wanke hannu mai gudana da kuma man kashe ƙwayoyin cuta wato hand sanitizer. Kowa ya sanya takunkumi a fuska, ba da tazara yayin ibada, takaita lokutan ibadar da dai sauran sharuɗa. To sai dai kuma ana buɗe wuraren ibadun ne a daidai lokacin da cutar corona ke ci gaba da ƙara yaduwa. To ko menene hanzarin mahukunta na babban birnin tarayya akan wannan? Malam Abubakar Sani shine kakakin ministan Abuja.
Wato buɗe wuraren ibada da hukumomin birnin tarayya suka yi ba yana nuni da cewa gwamnati ta gamsu bane da halin da ake ciki na yaduwar wannan cuta na COVID-19 a nan birnin tarayya. Har yanzu shi wannan cuta yana yaduwa kamar yadda ma kake gani daga kididdigan da ake ta samu a cikin yan kwanakin bayan nan, za ka ga cewa abun karuwa yake. To amma bayan shawarwari da aka yi da manyan likitoci da kuma manyan jami'ai wanda suke kula da wannan yaki da wannan cuta, suka zayyana ka'idojin da suke ganin idan har wuraren ibada wato masallatai da coci-coci suka kula da waɗannan ka'idoji, to ana sa ran za a iya takaita yaɗuwar wannan cuta a waɗannan wuraren ibada.
Naji ta bakin wasu daga cikin shugabannin addinai a nan birnin Abuja.
Sunana Imam Mujahid Amin bin Abdulrahman. Babu shakka hukuma ta FCT ta bude masallatai da churches kuma bisa waɗansu dokoki da wasu ka'idoji. A batun wanke hannu, tsaftace wuri da kuma lura akan sauran ko kuma daukan temperature da sauransu, duk waɗannan ba su yi karo da ababin addinin musulunci ba, balma kafin COVID-19 musulunci dama ya karanta da wannan, dan abubuwa ne na nagarta, abubuwa ne masu kyau. To babu shakka mun complying, mun rike waɗannan dokoki ba.
Reverend Dr. Marcus Dada, ina lura da Ekwazar Kinin Town. Za mu yi ma Allah godiya ne dama san an hana yin sujada gaba daya sai dai a yi a gidaje, amma yanzu da yake aka ba da dama cewa a yi kuma aka sa kaidodi zai zama karamin abu ne yanzu, tunda idan Allah ya sa aka bi doka abinda gwamnati ta ce mai wa nan gaba ma za ka ga abinda dama sai a yi ma ba sallalle ya zama a sake yin shi kuma ba, an ga bukata ta biya. To mu dai za mu karfafa jama'a a yi kokari a yi biyayya da mun da yake ana kokarin a ga an cece rai ne.
Yanzu dai abin jira a gani shine yadda masu ibada za su bi waɗannan ka'idoji da sharuɗin da mahukunta suka gindaya musu. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Ku sauraro kada dai ku manta kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kai tsaye daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka.
Shirin
Shirin Duniya Amurka na wannan mako zai tattauna ne kan ƙurar da mutuwar George Floyd ta tayar. Wato ba Amurkin nan baka fata dan asalin Afirka da wani dan sanda farar fata ya danna wuyansa da gwiwarsa ya kuma mutu daga baya. Sunana Mahmud Lalu. Wa al'amura dai sun dallafa a nan Amurka bayan da kwashe mako guda ana zanga-zanga nuna fushin mutuwar George Floyd. Baka fatan nan da ya rasa ransa bayan da wani dan sanda farar fata mai suna Derek Chauvin ya danne mai wuya da gwiwa har na kusan tsawon minti 9 a birnin Minneapolis dake jihar Minnesota. Wasu na danganta lafawar lamarin da matakin baya-bayan nan da hukumomi suka dauka na sauya tuhumar da ake wa dan sandan tare da hada sauran abokan aikin sa uku cikin tuhumar. A da dai ana tuhumar shi ne da laifin kisan kai a mataki na uku, amma yanzu an mayar da shi zuwa mataki na biyu. Dangane da wannan al'amari, na tattauna da Professor Yusuf Alasan, malamin jami'a a Jihar Florida dake nan Amurka. Na kuma fara ne da tambayar shi yadda yake kallon wannan al'amari.
Wannan kashe-kashe na bakake da 'yan sanda suke ko kuma hukuma take yi ko masu kaki suke yi, gaskiya shi ma ba wani bane sabo an da dai ana yi, kuma an sha magana, an yi maganganu iri-iri, an yi tawaye iri-iri. Amma wannan gaskiya shi ya fi kamar zance wato ƙasa gaba ɗaya da suka taru a kai ake kokawa. Don ka duba wannan zanga-zangar da ta zo mata ake yi, akwai farare da yawa a ciki, har ma da 'yan sandan masu kaki duka da farare da bakake da suka goyi bayan wannan abu.
Wato da ba a gani hakan kenan a sauran waɗanda suka faru a baya?
Ana gani ba a gani ba, ina jin wato turashi take bango da kowa yana ɗan shakka in kana ɗan mai kakin baya so ya fito fili ƙarar ya faɗa, saboda yana ganin kamar zai zama saniyar ware ko kuma zai rasa aikinsa ko makamancin wannan. To amma yanzu saboda gaskiya abin ya yi yawa kuma yana damun kowa da fari da baki, to shine ina ganin abin kowa ya yi ca a kansa, amma yanzu ya fi tasiri. To abin la'akari shine wannan tasiri da ya yi, menene zai faru ko zai wakana, tunda yanzu dai waɗannan 'yan sanda dukkaninsu za a gurfanar da su a kotu, kuma sai abin da kotu ta yanke hukunci.
Professor, idan muka kalli wani al'amari a dunkule na kisan bagaden fata da ake zargin 'yan sanda na yi a nan Amurka, wasu kan ce idan bera na da sata da dama na da wari, wato suna zargin cewa su ma bakaken fatan na da nasu laifukan, kamar ya ka kalli masu yi irin wannan ikirari?
Eh, gaskiya ce dama ai wato babu bayan za a ce dama komai wato abu fari ne kalfo kuma baki ne kirin, dole ya dama kowa za ka ga da irin halinsa. Amma a gaskiya in ka duba daga wannan abin da aka zargi shi George Floyd, ai ba wani abu ne da ya taka kara ya karya ba, kuma bai abin da ake masa gaskiya bai dace ba. Tunda kowa ya yi kana na ga da farko lokacin da aka tsaye da shi a mota, aka fito da shi, aka sa masa ankwa, ta har lokacin da aka zo aka danne shi, kaga bai ki wato ko kuma bai yi zage-zage ko rashin kunya irin waɗanda kamar yawancin bakaken ƙasar nan suka saba ba. To kaga wannan wani abu ne daban. Amma akan sami yau akasarinsu za su yi ta hayaniya iri-iri, a yi ta zage-zage da cin mutuncin ɗan sanda ko 'yan sanda da sauransu, har ta kai ɗin ga irin waɗannan abubuwan da aka yi musu. To kaga wannan wani abu ne wanda yake sai a filin siyasa, sai a danga, sai a majalisa ko majalisu daga na jihohi zuwa ta ƙasa gaba ɗaya, ina nufin House of Representatives da kuma majalisar dattijai.
Baka ganin kuma kamar tunda ka shigo da batun siyasa ta hanyar da za a iya soya wannan al'amari, ba su da rinjaye su bakaken fatan da har za a iya samun wannan sauyi da ake muradi?
Ba su da shi, to shi ne ke son ce maka wannan abu ne yanzu da ya kamata su farga. Gaskiya wannan kamar zan ce fargar jaji ce, wannan abu ya daga yana faruwa ya fi shekara 100 bakake suna neman ƴanci, da ka duba da kan su Malcolm X da aka kashe zuwa su Martin Luther King da dai sauran shugabannin bakake wanda suke tsayawa tsayin daka su ga cewa bakin ƙasar nan ya sami ƴanci daidai gwargwado kuma yadda ya kamata. Kuma akwai su san ragowar irin waɗannan su yi su waɗanda suke irin su John Lewis irin su kwanan nan, Mr. Claver. Yana ɗaya daga cikin wanda suke abin nan suke cin muryar wannan abin nan zance na shugabanci na bakake na kasar nan. Zamanin Martin Luther King har suka samu dama suka shiga siyasa suka zo suka zama abin da suka zama. To, menene abin yi nan gaba? Yaya za a yi su canja al'amura wanda suke ne yanzu da suke kawo irin wannan, kuma za su ci gaba da kawo idan aka ci gaba da tsayawa inda ake yanzu? Za a irin wannan za ta kuma faruwa ba so da yawa so biyu ba, a kuma garuruwa da jihohi da yawa na kasar nan. Amma abin bayani shi ne nake faɗa cewa mai shugabannin baƙaƙe wanda ba ma irin wanda suke cikin siyasa za su yi, ko kuma mai baƙaƙen ƙasar nan za su yi wanda za su canja al'amarin. So na farko ne a gani na.
To idan Allah ya kai mu a mako mai zuwa, za ku ji hanyoyin da Farfesa Yusuf Alhassan yake ganin idan aka bi za a iya kawo ƙarshen wannan matsala da takicinyewa wacce take kaiwa ga baƙaƙen fata na rasa rayukansu a hannun jami'an tsaro. Sannan za ku ji shin kuwa lamuran da suka yi ta faruwa a nan Amurka ƴan makonnin nan ko za su iya yin tasiri kan zaben shugaban ƙasar da ke tafe? Kafin nan, a madadin Farfesa Yusuf Alhassan da kuma Julie Ladies Gresham da ta haɗa shirin, ni Mahmud Lado nake cewa mutara wani mako idan Allah ya kai mu.
Yanzu kuma lokaci yayi da zamu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyinku da kuke aiko muna ta hanyar saƙon email.
Saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga Mahmud Salihu Ƙauran Namo da Zamfara, yana cewa hakika muna Allah wadai da harin ta'addanci da 'yan bindiga suka kai a wasu sassan jihar ta Zamfara. Wannan koma baya ne ga sulhun da gwamnatin jihar ta kulla da su. Don haka muna kira ga hukumomi da su sake waiwayan wannan sulhu da suka kulla da 'yan bindigar. Sako na gaba ya fito ne daga Hafizu Balarabe Gusau, yana cewa tabbas ya kamata gwamnatin jihar Zamfara ta ƙara ƙaimi wajen gano masu sarika noke a jihar, domin gujewa zaman lafiya da wasu barayin daji suke kashe jama'ar da basu ji ba basu gani ba. Sai sakon haɗin gwiwa da ya fito daga Garzali Kabir Lolo daga Saudiya tare da Abubakar Salisu Arikime ƴan kishin talaka, suna cewa salam VOA Hausa. Muna shawartar gwamnatin Najeriya da ta raba kuɗaɗen da tsohon shugaban ƙasa Sani Abacha ya yi sama da faɗi da su ga talakawa, domin su suka fi kowa buƙatar amfani da kuɗaɗen nan a wannan lokaci na annobar cutar coronavirus. Allah ya kawo mana ɗauki baki ɗaya, amin. Sai wani saƙon haɗin gwiwan daga Isa bakanikin waya Saddam tare da Muhammad malaminta mai ɗinki Zuru da Abubakar Abdullahi Gwandu da Muhammad Fullo Kebi, suka ce salam VOA Hausa. Don Allah ku ba mu dama domin mu yi kira ga gwamnatin jihar Zamfara da ta ɗauki matakin ba sani ba sabo akan waɗannan 'yan ta'adda da suke nema su kassara al'ummar jihar Zamfara baki ɗaya. Daga ƙarshe muna addu'ar Allah ya kawo mana da umman zaman lafiya a jihar Zamfara da ma ƙasar mu Najeriya baki ɗaya, amin. Sai sako na ƙarshe da ya fito daga Chiroma mai turare Dumjiya jihar Damagaran a Nijar, yana cewa salam muryar Amurka. Hakika yunkurin gwamnatin ƙasa ta Nijar na ƙarawa takin zamani farashi daidai da lokacin da al'umma ke shirye-shiryen fara noma tabbas abin kaico ne matuƙa, ya kamata gwamnati ta sake nazari a kai.
A gaida Aishatu Sule da waɗannan wasiƙun naku. Daga nan sai mu je ga shirinmu na ƙarshe, labarin duniya a taƙaice.
Ba fuskar neman adalci ga George Floyd, baƙar fatan Amurka da 'yan sanda suka kashe shi a Minneapolis ta ci gaba a faɗin Amurka da yammacin jiya Alhamis, inda aka samu 'yan tarzoma a cikin zanga-zangar ba kamar kwanakin baya ba. An gudanar da galibin zanga-zangar ne cikin lumana da yammacin jiya Alhamis ciki har da birnin New York, inda masu zanga-zangar kisan Floyd suka zarce dokar hana fita ta ƙarfe 8 da yamma. An yi bukin tunawa da George Floyd da safiyar jiya Alhamis a matsayinsa na jajircaccen uba kuma mai kula da iyali a cikin taruka da dama da aka yi, inda ɗan rajin kare haƙƙin bil'adama na Reverend Al Sharpton ya ja hankalin Amurkawa game da kisan da farin fata ɗan sandan nan ya yi wa Floyd lokacin da ya ɗora ƙorinsa akan wuyan Floyd, yana cewa baya iya huci.
Masu sauraro, da taƙaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan zangon. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu anjima kaɗan cikin shirinmu na ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru. karfe 8 kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu dauke da wasu shirye-shiryen. Godiya ta musamman ga abokin aikin nawa Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aikin mu da suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku. Sai wadda ta bada umarni, Julie Lazarus Gratian. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi. Yanzu kuma sai a saurari shirin yau da gobe. Peace, salam.